sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Hadisa Kyari ce tare da Haruna Shehu Marabar Jazz. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau yammacin yau Lahadi 8 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafata su ga Haruna da kanan labarai.
To Hadiza, a yau Lahadi jiragen ruwa hudu na dakon hatsi za su bar tashar jiragen ruwa a Ukraine ta Black Sea zuwa wasu kasashen duniya. Jami'an kungiyar da'awar jihadi a Palestine sun ce an kashe wani babban komandan su a wani hari ta sama da Isra'ila ta kai a kudancin zirin Gaza. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Afirka ta Kudu a yau Lahadi, yayin da ya fara ziyarar kasashe uku a nahiyar Afirka.
To kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno ta ce mata uku cikin hudu a jihar suna haihuwa ne a gida saboda rashin asibiti sakamakon rashin tsaro da ake fama da shi a jihar. Sako mu leka jihar Filato, inda za ku ci cewa kimanin makarantu masu zaman kansu 5,000 a jihar suna gudanar da harkokinsu ne ba tare da izinin gwamnati ba. Sannan yayin da saban 2023 ke karatowa a Najeriya, muryar Amurka ta sake shirya wata muhawara ta mata 'yan takarar gwamna da sanata da majalisar wakilai a arewacin ƙasar. Za ku jira abubuwan da suka ce za su ba muhimmanci idan suka yi nasara. Kamar kowane yammacin ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Za kuma mu ji kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aika mana. Amma yanzu sai a kyara zama domin a sha kashi na farko na labaran duniya.
To jama'a, ga labaran duniya. A yau Lahadi, jiragen ruwa hudu na dakon hatsi za su bar tashar jiragen ruwa a Ukraine ta Black Sea zuwa wasu kasashen duniya. Cibiyar haɗin gwiwa da aka samar domin sa ido kan yadda ake aiwatar da yarjejeniyar fitar da hatsi ta tekun na Black Sea ita ce ta ba jiragen hudu izinin fita ta hanyar jin kai da aka bude. Jiragen hudu da za su dauki hatsin a Ukraine za su nufi China da Italia da kuma wasu wurare biyu a Turkiya da shi ne. Kazalika, an ba wani jirgin ruwan na biyar izinin zuwa Ukraine din domin dauko hatsi. Ukraine na ɗaya daga cikin kasashen da suka fi samar da abinci a duniya, kuma hana fita da abinci ta tashoshin jiragen ruwan kasar ya haifar da hauhawar farashin kayan abinci a duniya da kuma haifar da barazanar yunwa. Jami'an kungiyar da'awar jihadi ta Palestinawa sun ce an kashe wani babban komandan su a wani hari ta sama da Isra'ila ta kai a kudancin zirin Gaza. A yau Lahadi, jami'an kungiyar suka ce an kashe Khalid Mansur ne tare da wasu mayaka biyu a lugudan wutan. Rundunar sojin Isra'ila ta ce an harba makaman roka 600 zuwa Isra'ila daga Gaza tun daga ranar Juma'a. Isra'ila ta ce ta mayar da martani tare da amfani da na'urorin kakkabo makaman roka da take da su. Akalla Palestinawa 30 ne suka mutu, da suka hada da mata da yara. Kungiyar kula da 'yan gudun hijira ta Norwegian Refugee Council a gabas ta tsakiya ta ce rikicin ya ritsa da yara da iyalai da basu ci ba basu gani ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Afirka ta Kudu a yau Lahadi, yayin da ya fara ziyarar kasashe uku a nahiyar Afirka. Baya ga Afirka ta Kudu, Blinken zai ziyarci Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da kuma Rwanda. Sakataren zai gabatar da babban jawabi a Afirka ta Kudu a gobe Litinin kan manufofin Amurka game da yankin Kudu da Hamadar Sahara. Haka zalika, Blinken zai taɓo batutuwan canjin yanayi da kasuwanci da kiwon lafiya da kuma ƙarancin abinci a tattaunawar da zai yi. A Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, ana sa ran sakataren harkokin wajen Amurkan zai yi ƙoƙarin rage takun saka da ke tsakanin Congo da Rwanda. Congo ta zargi makwabciyarta Rwanda da goyon bayan kungiyar 'yan bindiga ta M23, zargin da Kigali ta musanta. Ziyarar Blinken dai na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya kammala rangadin da ya yi a Afirka, inda ya kare mamayar da Rasha ta kaddamar a kan Ukraine tare da ɗora alhakin tashin farashin mai da abinci a Afirka a kan takunkuman da ƙasashen yamma suka sanya wa Rasha. Amurka dai ta dora alhakin tashin farashin ne akan yakin da Russia ta kaddamar a Ukraine.
To an jima kadan Haruna zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotannin mu. Gwamnatin jihar Borno ta ce mata uku cikin hudu a jihar suna haihuwa ne a gida a maimakon asibiti sakamakon rashin tsaro da ake fama da shi a jihar, kuma hakan ke zama sanadiyar mutuwar mata a lokacin haihuwa. Ga Haruna Dauda Biyu dauke da rahoton.
Gwamnatin jihar Borno ta ce mata uku ne cikin hudu kacal ke ziyartar asibiti lokacin haihuwa sakamakon matsalar tsaro da ake fama da shi a wannan jiha da ke sanadiyar haddasa mutuwar mata. Kwamishinan harkokin kiwon lafiya na jihar Borno, Professor Muhammad Arab Alhaji, shine ya bayyana hakan a garin Maiduguri lokacin rufe bikin shaye da kananan yara nonon mata zalla da yau kana a garin Maiduguri. Professor Alhaji ya shishin nonon uwa zalla yana harbaka harkar lafiyar kananan yara musamman daga wata ɗaya zuwa wata shida har zuwa shekaru biyu.
Kasashe a shari'a da jarida 20 ana nan ana wannan biki cewa a nuna mutane cewa ba da nono tun daga haihuwa zuwa watanni shida ba ruwa ba komi, daga can kuma a ci gaba da ba da wasu abin har zuwa shekara biyu yana da amfani. Yakan taimaka yaro bisa ga wajen karatunsa, ilminsa, da kuma kariyar cututtuka kamar cutan kamar amai da gudawa, kamar su cututtuka na sukenda da kanana wannan duka.
Ka yi bayanin cewa a tubayakan an turanci ta ce kamar mutane mata musamman kusan hudu ɗaya ne take zuwa asibiti lokacin kamar haihuwa. Ka me ke kawo irin wannan matsala ne?
Eh, to abubuwa da dama. Wata rana za ka gan cewa al'adarmu ne ta wajen ko a ce kakan yaron ko kuwa irin sofi za su ya babu ba za su ya su je da sauransu ba. Na biyu za ka gan cewa ko mace tana so ta zo asibiti wata rana za ka gan cewa because of rashin tsoro da sauransu ko sojejin wato ba bude wannan asibitoci da sauransu ba, to wannan kuma shi kan kawo dan matsala.
To kome waɗannan mata masu sharuwa suka karo da shi cikin wannan mako da aka kwashe ana fadakar da su? Ga dai abin da wasu matan ke cewa.
Sunana Nancy Yakubu, ni zan iya bada shaida domin yanda na ganda ga batun yara na yaro baya kwanta rashin lafiya ko irin zawon hakorin da ana fada yaro baya yi, amma idan kai breastfeeding din zaka ga yaro health ni nashi ma is different da yaron da bai breastfeeding ba. I'm also a teacher. Yaron da mai samu good nono ko a class zaka ga performance din shi da activities din shi is different da yaron da bai samu good breastfeeding ba. To muna ce ma mata yan uwa na su yi dan mara su ba da nono a lokaci, kuma su yi breastfeeding yaro according to daga ranar haihuwa har zuwa wata shida. Shine shawara na ga mata.
Sunana Doris John, gaskiya ranar farin ciki ne domin muna godiya da taimakon kungiyoyi masu zaman kansu da na gwamnati da suka taimaka mana domin su ga muhimmancin shayar da yaranmu. Muna cewa mun gode.
Zaki da yaro a nan ki watan shi nawa?
Watan shi satin shi shida ne.
Satin shida. Kina ba shi nono kenan?
Eh.
Kuma har tsawon wata gwada nawa zaki kina ba shi nono?
Har tsawon wata shida.
Kamar yadda ku yadda ku kenan?
Eh.
Eh, dama kina yi a sauran ƴaƴan naki ne ko a wannan zaki?
Eh, a sauran ƴaƴan ma na yi.
To Allah ya taimaka.
Amin.
Wasu mata kenan da aka fadakar wajen bikin shayar da yara nonon zalla da aka kwashe mako guda ana fadakarwa a garin Maiduguri. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda Biyu, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryen namu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu kuma ga Haruna Shehu Marabar Jos da cigaban labaran duniya.
Wata tsawa da ta fada kan wani rumbun tara mai a kasar Cuba ta yi sanadin tashin babbar gobara da fashe-fashe masu karfi sosai a wurin da ke kusa da babbar tashar jiragen ruwa ta Matanzas. Jami'ai a Cuba sun ce mutane 121 ne suka jikkata kuma an tabbatar da mutuwar mutum guda. Jami'an sun kuma ce har yanzu ba a ga ma'aikatan kashe gobara 17 ba tun bayan tashin wutar a ranar Juma'a. Cuba ta yi kira ga kasashen waje da su kai mata dauki domin kashe gobarar. Shugaban kasar ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Mexico da Venezuela da Russia da kuma Chile sun bada taimakon kayan aiki yayin da Amurka ta yi tayin taimakawa da kwararru. Dama dai Cuba tana fama da matsalar daukewar lantarki kuma lamarin da ya faru a Matanzas na iya kara munin lamarin. A yau Asabar shugaban Ivory Coast Alassane Ouattara ya ce ya yi wa daddan abokin hamayyarsa Laurent Gbagbo afuwa ta shugaban kasa a wani mataki na sasantawa da waɗanda suka shugabanci kasar kafin shi gabanin zaben 2025. A bara ne dai Laurent Gbagbo wanda ya shugabanci kasar daga 2000 zuwa 2011 ya koma Ivory Coast bayan da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya a Hague ta wanke shi a 2019 bisa zarginsa da hannu a yakin basasa a kasar sakamakon kin amincewa da kai da ya sha a zaben 2010. Sai dai duk da hukuncin na ICC, Gbagbo ya kasance yana fuskantar hukuncin daurin shekaru 20 a gidan yari saboda alakanta shi da aka yi da sace wasu kudade daga babban bankin kasar a Abidjan bayan zaben. Laurent Gbagbo dai ya sha musanta zargin. A jawabin da ya yi ta talabijin ga al'ummar kasar gabanin ranar samun yancin kai a yau Lahadi, shugaba Ouattara ya ce ya yi wa Laurent Gbagbo afuwa ne domin karfafa haɗin kan al'umma, sannan ya ba da umarnin ba tsohon shugaban damar ci gaba da amfani da asusun ajiyar shi na banki da kuma biyan shi haƙoƙin shi.
Allah a kai da Haruna da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kimanin makarantu masu zaman kansu 5,000 da ke gudanar da harkokin su ba tare da samun lasisi daga gwamnatin jihar Plateau ba. Ga dai Zainab Babaji dauke da karin bayani.
Ma'aikatar ilimin jihar Plateau ta ce makarantu 412 daga cikin 485 da ke da lasisin ma ba sa bin ka'idodin da gwamnatin ta gindaya. Kwamishinan ilimi a jihar Plateau Madam Elizabeth Wakmuk ta ce gwamnati ta umarci dukkan makarantu masu zaman kansu a jihar su gurfana gabanta don tantance lasisinsu.
Ba mu ce kar su sa makarantu ba, su sa makarantu amma a bi doka. An cire duk lasisin makarantu, za su dawo ne, za su dawo inda da suka samu license. Za mu karbi tsohon license din sai mu ba su sabobin license. Kuma yanzu akwai stamp na gwamnati a kai. In kana da primary ne, primary certificate ne za ka samu. In kana da nursery ne, makarantun da nursery ne akwai stamp ɗinta. Idan secondary ne, JS ne, duk za a samu wannan certificate ɗinta daban-daban. Ba inda da ake haɗawa ba ne.
Tuni dai gwamnatin jihar ta Plateau ta kafa committee da zai tantance makarantun don tabbatar da sun cika ka'idar bude makaranta. Kakakin kungiyar masu makarantu da ke zaman kansu a jihar Plateau Ezekiel Simput ya ce za su bi umarnin na gwamnati amma suna buƙatar lokaci.
Complain da mu masu makarantun zaman kanmu muka bar shi ne shi wannan exercise da suka ce za su yi ya zo ne a daidai lokacin da duka masu makarantu su riga sun ba da hutu, fa wasu ma sun je kasar waje, wasu they are out of the state. Mun roka cewa su ba mu lokaci, inda so samu zuwa September at least kowa ya huta ya dawo, za mu samu zarafi mu attend musu duk wani abin da suke bukata wurin mu.
Malam Usman Shehu Musa da ke da makaranta a unguwar Rogo a nan cikin birnin Jos ya ce labarin tantancewar bai zo musu da daɗi ba.
A gaskiya maganan bi ya zo mana bambara kwai a matsayinsu na gwamnati, inda suna da suna wayan da suke da license dama, amma da wani matsala ya to da sai CBPR su ga in akwai wani abu ne da ya kamata a yi wanda ba a yi ba, sai su zo kuro waɗanda suke da license. Domin a cikin maganganunta ta yi magana kan akwai wanda suke amfani da malaman da ba su cancanta ba, to kin ga anan suna da haƙƙi a matsayinsu na gwamnati su bibiyi wannan makarantun da suke amfani da malaman da ba su cancanta ba. In ya so sai a zaƙulo su hukunci ne, amma tare da kin ga sai a musu.
A bangare guda kuwa, kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau, Dan Manjang, ya ce duk makarantun da suka kasa cika ka'idodin gwamnati, to sai dai su nemi wata sana'a, don kuwa gwamnati za ta garkame su.
Ya kamata da an yi wannan kowanne shekara biyar.
To amma me yasa kuka ɗauki wannan matakin sabunta lasisin su a wannan lokacin?
To yadda tabarbarewa ilimi ya kasance shi ne mu a jihar Plateau za mu biya mu doka domin mu tantance ka hatta ma malaman waɗanda ba su cancanci su zama malamai ba, wannan ma mataki ne wanda za a ɗauka a kansu.
Gwamnatin ta Plateau da ya tashi alwashin bayyana sunayen makarantun da suka cancanta a mujallun Najeriya, yayin da waɗanda sunansu bai shiga ba ta kwace lasisinsu kenan. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab Babaji. Kasa da mako guda bayan takwarorinsu maza masu neman kujerar gwamna suka ƙara jaddada mahimmancin samar da tsaro a cikin ƙudurorin da suka saka a gaba a wajen taron da muryar Amurka ta shirya Abuja, su ma mata 'yan takarar kujerar gwamna, sanata majalisar wakilai sun bi sahun mazan wajen cewa za su ba da mahimmanci ga ɓangaren ilimi da farfaɗo da masana'antu arewa. Daga Abuja ga wakiliyarmu Halima Abdul Rauf da ƙarin bayani.
Matan ciki hadda wacce ke neman kujerar gwamna a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Abga a jihar Niger, kujerar 'yan majalisar wakilai a jihar Kano ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP, kujerar sanata ƙarƙashin inuwar jam'iyyar SDP a jihar Niger da ma 'yar majalisar wakilai mai neman komawa zauren majalisar a karo na uku ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC mai mulkin da sun karkatar da akalar kawo sauyi a arewa da ma Najeriya gaba ɗaya zuwa ga bada mahimmanci ga ilimi a matakai daban-daban da ma farfaɗo da masana'antun arewacin ƙasar ne a yayin halartar taron zauren DOA. Akasarin jihohin arewacin Najeriya da yana fama da koma baya a fannin ilimi lagari da matsalolin tsaro da suka kai ga rufe makarantu da dama. Al'amarin da 'yan takarar mata ke ganin ya kamata a sauya salo wajen ware kasan kuɗaɗen da suka dace ga sauye akalar ɓangaren ilimi zuwa ingantacce. Kamar yadda 'yar takarar gwamna ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Abga Khadija Abdullahiya ta bayyana.
Na farko ya kamata a kafa wani committee da zai focusing akan rashin tsaro. Fara ƙarin along sarakunan gargajiya a tafiya da inda a tafiya da dukkan masu aiki a kasan nan, sauran instruments in the processes inda za su sai a hada su sai a yi aiki. Na ilimi ya kamata education allocation a kara. Nawa ne allocation na ilimi? Yana kaiwa har 20%, yana kaiwa 25%. Me yasa mu aka ce namu na running between 6-7%? Ya kamata a kara da a nuna mahimmancin ilimi, kuma a san cewa dukkan 25 local government in nan da suke cikin Niger State a tattada makarantunsu.
Mamba mai wakiltar mazaɓar duku da na faɗa na jihar Gombe a majalisar tarayyar Najeriya Halalu Aisha Jibril Dukku, wacce ta samu tikitin dawowa a karo na uku ma gargashin inuwar jam'iyyar APC mai mulki, ta bayyana cewa
na farko dai na san muhimmancin ilimi, saboda harkar ilimi ita ma zan ce in ana gado ita na gada, da kowa ya san mahaifina akai yake, har ita ma mahaifiyarta ba kan karatun addini akai take. Ni ina so 'yan Najeriya ba mazaɓata kaɗai ba su gane cewa harkar ilimi ita ce harkar da za ta kawo ci gaba wa kasar mu baki daya. To idan Allah ya bani dama, yadda muka bari masana'antun mu duka suka mutu a arewa, shine babban al'amarin da ya kawo mu cikin wannan hali na kakanikayi, domin muna da masana'antu tun daga na gargajiya har wanda aka zo gwamnatoci suka zo suka yi. Kullun ina bada misali a Sharaɗa a Bonfai a Kano akwai kamfuna da yawa, in ka taho arewa muna da kamfuna na auduga har kaiwa waje muke yi man shafawa, yanzu an siyo mana an kawo mana daga waje. Wannan abu yana bani takaici. Ni na farko tukuna ina so mu dawo da masana'antun mu na arewa. Idan muka dawo da masana'antun mu zamu inganta abubuwan da muke yi.
Malama Amina Ummul Khairi Ibrahim Bibi Faruk, yar takarar kujerar majalisar wakilai ce mai neman ta wakilci mazabar Gezawa daga Basawa na jihar Kano a matakin tarayya gargashin inuwar PDP.
Ilimi, kiwon lafiya da tallafi ga yaran nan dole fa su fara zuwa makaranta. Boko nan shi ya kawo mu ma, yanzu muke tsayawa muke magana da ke. To yaran ba kai ba su makaranta bane ba, ba wa iyaye ba sa so bane ba. Akai makarantar ma kusa da yaran jidali ne. Lafiya kuwa saboda tun annaba Adamu ake haihuwa, amma har yanzu kika je local government din akwai matan da za su haihu za su mutu. Saboda kuma abin ne ba a ajiye harkar yanda matan za su sami tallafin da za su samu su yi wanda ba. Tallafi kuwa kika ba kawai a ce wai an ba mace 10,000-2,500 inda ta je, a'a tallafin har da na ilimi, ta san ma in tana da 10,000 ma ya za ta yi da ita, shi ma wani abu ne.
A wani bangare kuwa yar takarar sanata gargashin Inuwar jam'iyyar SDP a jihar Niger Ambassador Aisha Suleiman ta bayyana cewa
idan Allah ya ba mu dama muka hau wannan kujerar sanata da ikon Allah wanda muka saba yi wa a baya kaman tallafawa ma mata da matasa, zamu ci gaba da yi, zamu yi fiye da haka ma, saboda ina da babban kungiya da nake tallafawa ma mata da matasa bangaren ilimin nan. Abu ne da idan muka je wurin nan zamu sa, amma an kafa dokan da zamu sa ta yi tasiri sosai, saboda idan aka duba malaman makaranta inda ya kamata, wallahi ba karamin ilimi za su koyar ba.
Matan dai sun lashi takobin shigar siyasar shekarar 2023 don a dama da su lakari da cewa su suka fi sanin ciwon ya mace. Lima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Halima Abdulrauf. Masu sauraro, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so, za a iya zuwa shafuka mana internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Social media duniyar matasa, ya da alkhairi karbi ya da zamba.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar ko da yaushe dai, sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. Shin ka taba ko kin taba karo da wani shafi a dandalin sadarwa ta zamani da ke bada dama ga samun karatu kyauta a kasashen waje ko samun damar yin aiki mai tsoka ko ma damar shiga wata gasa duk a kasashen ƙetare? Daga baya sai a tarar duk ƙarya ce da yaudara? To wannan dai sabuwar hanya ce da masu fitaucin mutane zuwa wasu kasashe ke bi a yanzu a Najeriya ta yanar gizo, sabanin a zahirance da ake yi a baya. Tunda dai hukumar da ke yaƙi da fitaucin mutane a ƙasar, wato NAPTIP, a takaice ta gano wannan hanya. Darakta a sashen shari'a na hukumar, Hassan Tahir, ya yi wa shirin ƙarin bayani.
Shi fitaucin bil'adama ya ɗauki wani sabon salo wanda yake da ba a san shi ba, kuma kodayaushe su mutanen nan suna fito da hanyoyi ne waɗanda yake suke ƙoƙarin su ga cewa sun cimma burinsu. Na farko, suna yin amfani da yanar gizo wurin samun mutanen da suke so su samu domin su aika su waje, ko kuma su sa su hanya ta karuwanci, ko kuma su sa su hanya ta aikata wanda yake doka ta hana. Za gani akan yanar gizo ana neman ma'aikata, ko kuma a scholarship ne wanda wasu kungiyoyi suka bayar da zumma cewa idan ka nemi wannan scholarship din, za a nemi cewa ka nema, za a baka scholarship na shekaru 5-4 da shauransu wanda za a kai ka waje kai karatu. Daga ƙarshe in ka je za ka ga cewa ka zama nama, ko kuma a'a za ka ga cewa aiki aka tallata a ita wannan yanar gizo, aikin nan za ka ga cewa an ba shi kuɗi mai yawa, za a ce idan ka je kai wannan aikin ga abin da za ka samu. To kana applying ko kuma kana neman wannan aikin, kana zuwa, shikenan shi ma ka zama nama. In mace ce sai a sa ta hanyar karuwanci, idan kuma namiji ne sai a sa shi hanya na kangin bauta da shauransu. So kamar yadda aka sani, yanzu abubuwan nasu ya koma ta yanar gizo, ba wai za su zo su same ka har gida bane su gaya maka cewa kayi kaza ko ka bi mu, ko kuma a'a muna da aiki a waje wanda yake zai taimaka maka, ko kuma a'a akwai makarantu waɗanda in ka je za ka ƙara iliminka. Kuma da yake mutane yanzu sun waye, mutane kalilan ne wanda ba sa mu'amala da yanar gizon nan, sun samu hanya ta yanda za su yada abubuwansu, ta yanda za su samu mutanen da ba su fahimta akan cewa su wannan abin da suke yi suna yi ne domin su cimma burinsu na fataucin bil'adama na daukan bil'adama ko kuma mutane daga wannan kasa zuwa wannan kasa. Yanzu ba sai har an zo gidanka an kwankwasa maka kofa ba, ko ina da ko ina ya yatsu, kaga ya an samu karuwa sosai da sosai fiye da mutun yake tsammani.
Mafi aksarin lokuta matasa su suka fi fadawa takumiya gun irin dake amfani da sunan samun ingantacciyar rayuwa a kasashen waje. Fauziya Munir guda ce a cikin matasan da suka fada tarkon waɗannan mutane ta yanar gizo, amma ta sha da kyar.
Na taɓa samun irin wannan wani lokaci da naso in je in yi karatu haka a UK. So a ta cikin wannan kafofin yada zumuntan suka turo min na cika form bayan kwana ɗaya, bai ma cika awa 24 ba haka. Kawai sai suka tura min da acceptance letter cewa in je in yi jarabawa a Lagos. To tun daga lokacin da sai na fara samun waswasi a zuciyana.
Na tashi na je har Lagos. Ni tun daga na je wurin venue din ma a wani gidan sama ne haka. Yanayin mutanen da na gani duk jiyayyu haka. To dai haka dai ba mu zo mun shiga cikin gurin jarabawan ba. Haka dai muka fasa. Muka ce kai anya kamar wayannan ƴan yaudara ne. So tare da dama gwamnatin Najeriya ta sha matsalan ba tare da kama mutane da ke aikata irin wannan mummunar tabi'a ta fataucin mutane a zahiri. Kowace irin dabara miyagun mutanen ke bi wajen cimma manufarsu. Ga abin da ƙwararrekan harkar sadarwa a Najeriya Yusufuddin A. Yusuf ya shaida mana.
To abin da yake faruwa shine gaskiya sukan yi amfani da weakness din mutane, kamar a ce akwai mutanen da suke so burin su tafi kasashen waje. Zaka ga ko a nan internet da ka shiga YouTube, ka shiga Instagram, zaka ga advert ma ana yi na cewa mutum yana so zai tafi kasar waje ga hanyar da ake bi. Irin waɗannan abubuwa idan mutum ya je foreign ba tare da ya verify din su cewa da gaske ne ko ba gaske ba, zai iya shiga cikin wannan hadari. Duk abin da zaka yi kawai ka yi shi cikin tsari, amma ka ce zaka bi hanyar sauki definitely zaka iya shiga wato abin da ka zo kuma kana regretting su. Dan haka duk abin da mutum zai iya lura ya tantance.
Masu fafutukan kare haƙƙin bil'adama a kasar sun kira ga al'umma musamman matasa da su yi hattara kana gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu su ci gaba da wayarwa da mutane kawunan su. A cewar Awal Musa Rafsanjani, babban jami'a hukumar da ke fafutukan kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa a Najeriya wato Amnesty International.
Ka wannan abu da yake faruwa abu ne wanda yake ba mu yarda da shi ba. Za mu ci gaba da kira ga gwamnati ta tashi tsaye don ta tabbatar da kan cewa an wayarwa da ƴan ƙasa kai, kuma kungiyoyi na sa kai da kare haƙƙin bil'adama su ci gaba da fafutukar wayarwa da jama'a kai, kuma su tabbatar da kan cewa samari ba a yaudare su ba akan wannan tafiya da ake yi da sunan cewa za a samar musu makaranta ko kuma za a samar musu aiki na mutunci na daraja a kasashen Turai da kasashen Asia da ma wasu kasashen ma da suke kusa da mu. Idan an ɗibe su ba a sake samun labarin su, ana zuwa kamar yadda ake zargin cewa ma ana cire musu wasu bangare daga cikin jikinsu don a siyar da sauransu. Saboda haka muna kira ga gwamnati ta tashi tsaye ta tabbatar da kan cewa ta ceto ɗan ƙasa ba su shiga cikin hannun miyagun mutane ba.
Ita ma Hajiya Mariya Baba ta yi kira ga hukumomi a ƙasar da a saka doka mai ƙarfi da zai sa ido tare da taƙaita ayyukan kafofin sadarwa a yanar gizo.
Najeriya gaskiya kamata ka ɗauki wani mataki akan wannan abu. An bar waɗannan social media rabatau su Twitter ne su Instagram ne to ai ga suna rututu har abin da su an bada dama kowa ya rinje ga dama. To kin ga mu nan ƙasar namu gaskiya wannan hurumi ne na gwamnati da ya kamata ta tashi ɗauki wani mataki yanda za a killace wannan abu. Ba zai yiwu a ce an goge shi ga baki ɗaya komi da komi ba, a'a amma za a rage sosai a kan yanda yake a yanzu. Yanzu abubuwan kai muke ya kai la hawla wala quwwata illa billah. Me ya kamata mutane su yi hattara? Sanin jama'a da yawa wanda baka san su ba kuma mu'amala da su akwai hadari babba a cikin sa. Yawa mutum ya zo ya ciza ya hura. Kuma duk wanda za ka yi mu'amala da shi ka san ka san shi ya san ka. Ya ma ka ƙara ka ga wanda ka sanin. Tunda abin da yayi a zahiri ne za ka yi amfani da shi wanda kuma ba da riya Allah ne ya sani. Sai ka nan cikin kamar shi ne zai cuce ka daga baya. Ga shi muna gani girgi.
Fataucin mutane zuwa kasashen Turai da sauran kasashen duniya ya zama babban kalubale a Najeriya, domin mafi yawan alƙawarin da ake wa mutane ba shi suke taddawa ba. Hasali ma sai dai ya jefa rayukansu cikin hatsari da fatan za a yi hattara. To ma sauraro, iyakar abin da ya sauka kenan a cikin shirin na wannan lokaci. Sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai mu za a je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim ke muna fatan alheri.
Madalla a gaida Shamsiya, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma ba a takaice.
Ga takaitattun labaran duniyar. A yau Lahadi, jiragen ruwa hudu na dakon hatsi za su bar tashar jiragen ruwa a Ukraine ta Black Sea zuwa wasu kasashen duniya. cibiyar haɗin gwiwa da aka samar domin sa ido kan yadda ake aiwatar da yarjejeniyar fitar da hatsi ta tekun na Black Sea. Ita ce ta ba jiragen hudu izinin fita ta hanyar jin kai da aka bude.
Thomas Sararo, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe da Asuba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Haruna Shehu Jas wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Jumbe Hamza wanda ya hada ya kuma bada umarni, da ma injiniyan namu na yanzu, ni Hadisa Kyari ke muku fatan alheri. Ku huta lafiya. Ma assalamu.